sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, da halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makili. A ranar Juma'a, kungiyar haɗin kai na tattalin arzikin kasashen duniya da cigaba ta ce kasashe 136 ne suka rattaba hannu kana suka amince da yarjejeniyar da za ta hana manyan kamfanoni kaucewa biyan haraji, kana ta tursasa su su biya mafi karancin haraji na kashi 15 cikin 100. Kungiyar ta OECD a takaice ta ce kasashe hudu da suka hada da Kenya da Nigeria da Pakistan da Sri Lanka ba su riga sun shiga yarjejeniyar ba, amma kasashen da suka tabbatar da ita su ne ke rike da sama da kashi 90 na tattalin arzikin duniya. Saboda raunin kasafin kuɗi bayan matsalar COVID-19, gwamnatoci da dama suna kokarin hana manyan kamfanoni fita da riba da kuma kudaden da suke samu a kasashensu su kai kasashen da ba a karɓar haraji da yawa ba tare da la'akari da inda suka yi cinikin ba. A jiya Asabar, Taliban ta Afghanistan ta kira ga Amurka da ta tsage takunkumi da ta aza akan dukiyar kasar yayin tattaunawar da suke yi tare da wakilan Amurka a Qatar, ganawar fuska da fuska ta farko da shugabannin kungiyar ta Musulunci wacce ta kwace ikon kasar bayan da Amurka ta janye sojojinta a kasar a ƙarshen watan Agusta. Ministan harkokin kasar waje mai riko na Taliban, Amir Khan Muttaqi, wanda ke jagorantar bangarensa a tattaunawar ta Doha, babban birnin Qatar, ya ce masu wakiltar Amurka sun faɗa a farin taron cewa za su ci gaba da aikin jin kai a ƙasarsa da ke fama da tashin hankali, kana za su ba da tallafin rigakafin COVID-19. A wani saƙon murya zuwa ga Taliban da aka raba wa 'yan jarida, Muttaqi ya ce sun tattauna akan buɗe sabon babi tsakanin ɓangarorin biyu masu hamayya da juna na kusan shekaru 20 a yaƙi da aka gwamza a Afghanistan. Washington ta ɗora hannu akan biliyoyin daloli na Afghanistan wanda aka ajiye galibi a bankin tarayyar Amurka tun lokacin da Taliban ta kwace mulkin ƙasar. A jiya Asabar, China ta ce ta matsawa Amurka ta soke wasu kuɗin fito a tattaunawar tsakanin manyan jami'an kasuwancin ƙasashen biyu wanda Washington ke kallo a matsayin gwaji na yin aiki tare tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Tattaunawar ta yanar gizo tsakanin wakilin Amurka a tattaunawar kasuwanci Catherine Tai da wani babban jami'in China Liu He ta biyo bayan sanarwar da Tai ɗin ta yi ne a ranar Litinin cewa za ta buƙaci zance na gaskiya, kana za ta tabbatar da China ta cika alƙawarinta a huskar farko ta yarjejeniyar kasuwanci da ta ƙulla da tsohon shugaba Donald Trump. Wakilan China sun tattauna akan soke wasu haraji da kuma takunkumai, kana Amurka ta fayyace matsayinta akan tsarin tattalin arzikin China da kuma shirye-shiryen masana'antunta, in ji kamfanin jallancin labaran China na Xinhua bayan tattaunawar da aka yi a ranar Juma'a a Washington. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, 'yan sandan Indiya sun kama ɗan ƙaramin firaministan ƙasa a ƙarƙashin gwamnatin Narendra Modi da ake zargi kwanaki bayan kashe wasu mutane 9 a wata gagarumar zanga-zanga ta tsawon shekara guda da ta rikide ta zama mummunar tashin hankali da dubban manoman ƙasar suke ƙalubalantar dokokin noma, a cewar wani jami'in ɗan sanda. Manoma hudu sun mutu a yau Lahadi a lokacin da wata mota mallakar ƙaramin ministan cikin gida Ajay Mishra ta afkawa taron manoman masu zanga-zanga a Lakhimpur Kheri, wani gari da ke cikin jihar Uttar Pradesh, a cewar jami'ai da shugabannin manoman. Shugabannin manoman sun zargi ɗan Mishra ne ke cikin motar yayin da ta afkawa masu zanga-zangan, zargin da Mishra ɗin ya musanta. Masu zanga-zangar sun kashe direbansa da wasu mutane uku 'yan jam'iyyar Bharatiya Janata da suke cikin motar a rikicin da ya ɓarke bayan haɗarin. Mahaifinsa ya ce ɗansa bai san da komai ba game da wannan batun, kana ba shi a wurin. A ƙarshe, a jiya Asabar an sake wata ma'aikaciyar ba da taimako daga Colombia da mayakan jihadi a Mali suka yi garkuwa da ita a shekarar 2017, a cewar wata sanarwar fadar shugaban ƙasa. Sanarwar da aka kafe a shafin Twitter ta fadar shugaban kasar ta jinjina wa kwarin gwiwar Gloria Cecilia Navarez, wadda aka rike ta tsawon shekaru 4 da watanni 8.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. A yau za mu ci gaba ne daga inda Dr. Barista Mai Nasara Kogo Umar yake bayani akan abubuwan da kundin tsarin mulki ya tanada. A game da wannan darasin Najeriya da kalubalen ƴan aware. Barista, gare ka.
Tsarin mulkin mu yace taken Najeriya sashi na 15 sakin sashi na 1 shine haɗin kanmu da amincewa mu dunkule a matsayin ƴan uwa, shine abinda zai kawo mana ci gaba da kuma kwanciyar hankali da zaman lafiya. Bayan nan kuma tanaje-tanaje da dama da muke da su a tsarin mulki, wanda yake yayi karo da aiwace-aiwace da ƴan siyasa da shugabanni suke tafiyarwa a ƙasar nan. Idan muka dauki alal misali sashi na 15 sakin sashi na 2 na tsarin mulkin Najeriya, yace wajibi ne ga kowace hukuma tabbatar da tsaron lafiya na ɗan Najeriya ya je kowane ɓangare na Najeriya, a kare mashi harkokin kasuwancin shi, a kare mashi rayukan shi, a kare mashi mu'amala da zai yi da mutanen da zai je wurin, kuma ka je ka zauna ka mallaki gida. Har aka ce gwamnati wajibi ne a ganta ta inganta auratayya tsakanin waɗannan ɓangare da wani ɓangare, saboda haka suna da haƙƙi na a tabbatar musu da zaman lafiya ko ina. Idan kai makiyayi ne, kana da ƴancin da zaka je ko ina ne, in ma ka shiga da shanunka ne a kwale-kwale ka je, kana da ƴancin da zaka yi wannan. Idan kai dan naja delta ne, kana da ƴancin da zaka ce kai yau babarbariya Kano da kake so ka aura, kuma kana so kai zaman ka a birnin Maiduguri, haƙƙin ka ne ƴancin ƴan ƙasa ya baka wannan dama. Sannan bayan nan kuma aka fito da dama na cewa misali sashe na 14 sakin sashe na 1 da 14 sakin sashe na 3 da 15 sakin sashe na 1 da na 2 da 17 sakin sashe na 1 da na 2 da 3 da sashe na 23 da na 24 da na 25 da na 21 na tsarin mulkin Najeriya, duka waɗannan sun yi tanadi na cewa kowane ɗan Najeriya daidai yake kuma a tabbatar da adalci wajen yanda za a rike ƙasar nan. Ta saboda haka wasu tsare-tsare ne aka bullo da su wani lokaci, sai kaga kamar ana tsoron wasu. Arziki na ƙasar nan gaba ɗaya tukunya ce ta baitul malin ƙasar nan. Kowane ɗan ƙasa yana da haƙƙi. Babu wani haramun ne ka zo ka ce ai kai wannan ƙasa taka ce, ko kuma abinda ake tsotsowa a ƙasar naka ne. Najeriya na da ma'adanai 138 a doren ƙasa, amma mun dogara akan guda ɗaya, man fetur, wanda man fetur ɗin nan akwai sama da wurare 42 waɗanda ba a ma haƙo nasu man ba. Man fetur ɗin nan kashi 72% na man fetur ɗin nan a teku yake, ba ma a doren ƙasa ba. To wata taswira kake da ishi wanda ake haƙo 72% daga teku har ka ce wai naka ne? To saboda haka abu ɗaya shine mafita, a tabbatar da adalci ga kowa da kowa, kuma a tabbatar da ilmantar da jama'a su sani cewa ka fito ma kana wannan rigima ta cewa kai sai an baku ƙasar ku sai an yi abin nan. Sashi na 1 da na 2 na tsarin mulkin Najeriya ya ce haramun ne, tawaye ne kake so kai mu ƙasar nan, kuma hukuncin ka kisa ne. To akwai rauni a shekaru duk da suka wuce na cewa muna da hukumomi da suke da raunin ba su iya aiwatar da hukunci. A zamanin yanzu a Najeriya zaka ga mutum ma kirikiri yana bugun kirji yana cewa ka kai ni kotu, ya cuce ka, ya san ya cuce ka, ya ce ka kai ni kotu, saboda ya sani in yana da kuɗi ba abin da za a iya yi, zai yi amfani da kuɗin da ya sata ko kuɗin ka da ya cuce ka. Ayi dauki haya ƙwararrun lauyoyi na gwada mu sarki, a je ai ta tabka muhawara, daga ƙarshe a ce babu ƙwararren hujoji da za a zarge shi, a sake shi ya tafi, ya tafi lafiya, yayi ya cuce banza. To saboda haka gwamnati ta taso ki tabbatar da tsaro da walwalar jin dadin jama'a, a tabbatar da adalci da haƙin kowa, a kuma samu dama wanda yake ya zama ku rufe ido a rika duka ana gyara tarbiyyar jama'a. Duk wani wanda ya laifi ai amfani da tanaje-tanaje na dokoki a hukunta shi da kyau. Babu magana a rika cewa ai ana tsoron an yi laifi kaza abu kaza zai iya biyowa, an yi hukunci kaza. To babu wanda saurauri hukunci shi ya sanya da yawa da yawa ai mun samu ƴan ta'adda daban-daban da suke ta tahowa daban-daban. Daga ƙarshe sai kaga an zo an sake su wasu ma sai kaga an daukaka su an karrama su har an maida su an ba su wani wata sarauta a yankin su wannan sarauta din ta kara musu girman kai su rika jin su sama suke ma da hukuma to dole ne ya kamata a ce a rika hukunta mutane a rika gyara tarbiya da da'a mutane su sani cewa dunkulalle kasar nan da Allah ya yi mana ba kuskure Allah ya yi ba da ya hada mu ba kafi Allah wayo ba da yazo ya hada mu haka yace ai ku zo ku gwamutsa ku zauna akwai kasashe da suka fi mu kasar India ta fi mu yawan mutane ta fi mu bambancin yarurruka daban-daban ta fi mu bambancin al'adu daban-daban ta fi mu bambancin yawan kasa daban-daban ta fi mu kuma yawan dan adam amma a India ne zaka samu makwabcinka yazo yana maka murna saboda kayanka abin da yake bauta mu ma'ana sa ranar da ake layya ko ake shagalin addininka yazo yana maka murna to amma har yanzu ka tuna in a Nigeria a ce abinda wani makwabcinka ke bauta mu ka zo kayanka a ce wai zai zo ya maka murna to saboda haka akwai bukatar mu sake duba wannan abu ba yawan mu ne ya zama illa ba America tana tinkaho da cigabanta saboda yawan dan adam Russia na takama da cigabanta saboda yawan dan adam China na takama da yawan cigabanta saboda yawan dan adam amma mu yawan dan adam din mu sai ya sanya shikenan kowa in ya fito sai amfani da bakin shi maimakon ya fada alheri ko yayi salati ya samu lada a baki ya zama bututun yin kashi ko kuma fidda iska mai wari to saboda haka gwamnati ta taso haƙƙi ne a gare ki ki tabbatar da cewa duk zamantakewar ƴan ƙasar nan wani ba a bar shi ya cuci wani ba ai Allah ya muna albarkatu daban-daban to amma daga gwamnati ne za a fara wannan abu kowanne wanda yake jami'in gwamnati na nadi ne ko na zabe ne yayi kokari ya haddace ta da zuciyar janda tsarin mulkin mu yayi wajen bukatun ma dake akwai na tsarin shugabanci na adalci adalci shine allurar da zai dinke mana barakar da muke gani Najeriya yanzu Allah ya taimaka
to kamar yadda barista ya faɗa ina jin kusan yayi magana ne da ko kuma in ce ya faɗi wasu ra'ayoyika na da nazo da shi zan yi magana ne ba a matsayin kungiyar kwadago ba zan yi magana ne tunda an gayyace ni in faɗi ra'ayina kuma zan yi magana ne a batuna wato ra'ayina a duk da dai mun sa kungiyance mun rubuta wa shi shugaban kasa kuma muna kan bakanmu raba Najeriya mu muna ganin kamar tatsuniya ce raba Najeriya ba zai yiwu ba inda Najeriya zai rabu ina jin da dadewa da ya rabu haƙƙi ne akan shugabanni ko kuma in ce ta gwamnati da ta tsaya tsayin daka ta tabbatar da adalci akan ƴan ƙasa wannan shine kawai magana duk wani zage-zage da ake yi yanzu na ɗaya a misali shi mai ikirarin cewa zai raba ƙasar nan kaga anan mu ko san da gwamnati take maganan cewa ana neman shi ga abubuwan da ya faɗa ga wasu bidiyo ga shauransu mu a jan ma sai muka raina gwamnati rainin shine gwamnati ta nuna cewa babu ma gwamnati a Najeriya inda gwamnati a Najeriya babu mutum ɗaya mahaluki ɗaya da har zai kira wai jami'an gwamnati kaza ya ba su suna kaza ya je ya kona wato hukumar zabe ta kasa ya je tabba me yake da suna ta'addanci ana kallon shi saboda haka gwamnati ta yi sake a gurin abu na biyu shine a cikin jami'an gwamnatin ai ta gwamnatin tana sane da akwai mutanen da suke ingiza wannan wuta kuma ta san su me aka musu ai in gwamnati za ta yi ƴan kasa adalci shi wanda ma ya fara fitowa bailin nan da Kano a kotun ya kamata shi ma rike shi in baka da alaka da mugu ba za ka ba me yake da suna ba za ka yi bailin mugu dokar kasa ce fa tace duk wanda ya wannan abu fa ga hukuncin sa amma wai a tsaya na ta zage-zage wanda ni ina mai tabbatar da cewa inda wani dan arewa ne ya tashi wannan abu ina mai tabbatar muku da gwamnati za ta kama shi wannan magana ce na mu daina yaudar kanmu muna boye-boye ga abu ne zahiri ba a son ana faɗa yanzu misali mafi kaskancin aiki a Najeriya shine wai shusha yana da shauransu yanzu ka tafi kudu shi dan arewa yake amma in abin ne ya tashi shi ake kashewa ni na zaga kasashen kudu gaba daya babu inda naga shago yau wai mallakin dan arewa ne babu shi na je kasuwa a wani can na zaga kam na gani amma mu ba inda ba mu mu'amala da su saboda haka Najeriya kasa daya ce kuma babu kasar da zaka shiga na bakin wasu ma suka ce in ka je guri kaga baka ga indi babo baka ga Bahaushe baka ga Bere ba to ka bar wannan guri kuma a arewa muna gani to amma maganan wai a ce za a raba kasa ma ta ya zaka fara misali mun gani a Sudan ni na je Sudan mun je mu yi fafutuka mun ga abin da ya faru yau Sudan ba ta a ci tana cikin abin nan zaman lafiya babu so maganan cewa ni abin da ko nake dada duba ƴan siyasa suna dada ka irin waɗannan abubuwa ne su kauda tunanin mutane daga cin hanci da rashawa da barnan da ake da dukiyar al'umma a kauda mutan tunanin mutane daga nan a ci gaba da almundahana wannan kawai shine abin da ke faruwa in ba haka ba babu gwamnatin da za ta zauna wai a ce mutun ɗaya mahaluki ka dau irin wannan abu yanzu ai saken ne da aka ga innan da Kano yayi ba abin da aka mishi shi ma wancan son da ya fito da nashi kuma ina mai tabbatar muku nan gaba wani ma arewa zai ce zai fito to kuma duk wannan mu muna ganin duk tatsuniya ce saboda raba Najeriya ba shirya ba tukun duk wanda yace zai raba Najeriya yana ma me yake da suna tatsuniyar tasa kila a mata tatsuniyar ya farka ne bai ga gari bai waye bai koma aka saki me yake da suna ya saki wata sabar tuna abin me yake da suna a mafarki akai saboda ba zai yi ba magana ce na gwamnati ta tashi ce duk abin da kaga ke faruwa a kasar nan sake ne irin na gwamnati ba zan manta ba akwai takarda na karanta na shi tsohon shugaban kasar Najeriya to Jinan Sani Abacha da yake cewa in ka ga gu an balle da rikici in ka jan rikici an kai awa 24 ba kare ta ba to gwamnati tana sarari to ni abin nan ne da shi kenan kuma shugabannin su indi ibo din nan tunda mutumin ne fito ya aibata wannan abu nayi mamakin da wai har wasu suka tsaya suna bada doka wai yana bada umurnin a rufe shaguna kuma aka kyale shi ana kallo aka tauye haƙƙin mutane kuma duk a kasan ba wanda ya fito ya kalubalanci wannan abu saboda haka ai ashe kenan wajibi gwamnati ta tashi ta kama duk wanda yake ba da hannu yanzu ba gashi ba gwamnati Rivers ai dan South South din ne amma me yace yace duk wanda ya fito ya wannan magana kai ko kusa da gidanka ma ga kana mu'amala da wani dan iPhone to a kamo ka har da tukuici dai bayar kuma mun ga yadda a Rivers din ya kokore su to amma a ce gwamnatin Najeriya ana zaune wai har ana cewa za a tafi kotu bayan ga dokar da kundin tsarin mulkin Najeriya ga abin da tace wai har sai an bi ka kotu ana lallaba ka ana kaza me ya hana aiwatar da doka a kansa so duk wayennan saboda duk wayennan abubuwan sake ne so ni yadda na lura tatsuniya ce da kuma siyasa amma mu koyi zama da junanmu mu wa junanmu adalci kamar yadda barista yake faɗa magana ne na adalci ai idan aka dau Najeriya a matsayin ƙasa daya kowa aka masa me yake da suna adalcin abin da ya kamata a masa adalci to gaskiyar magana dole a samu zaman lafiya amma in kace ba za ka yi adalci ba to fa rikici fa tana nan ba a ma soma ba yanzu me ya jawo rikicin me yake da suna Fulani da ake cewa Hajman ni din nan na shigo na sha shiga kafafen yaɗa labarai ina magana lokacin da ake zaluntan su dariya fa ake a Najeriya har ake ce musu basu san me suke ba yau da mutanen nan suka dawo suka ce to bari mu kwace ƴancin mu tunda abun gashi kaga yanzu a matsayin ta'adda suke amma lokacin da aka yi wannan an yi abin me yake da suna a Taraba bidiyon nan ya zaga ko ina an yi duwa ina abubuwan ba a dauki mataki ba ba a bi musu haƙƙin su ba yau me ya kasance rikice-rikicen nan da kaga yake faruwa a ƙasar nan duk maganar rashin adalci ne inda mutum duk girman ka duk mukamin ka a Najeriya yau zaka fito ka taka doka ta aiki a kanka to ina jin babu malukin da ya ise ce zai fito taka doka kyali to amma an yi shiru
to assalamu alaikum zan fara da magana da yayana na farko yayi yawa da farko mu a tarbiyyar da muka tashi da ita iyayenmu sun koyar da mu mu so kowa mu kuma mutunta kowa shi yasa muka samu tarbiya ta gari da ba ma kyamar wani to sai aka zo su waɗannan indigo din tun daga bayan yakin ƙasa da aka yi inda suka kashe mana sassar Dauna su sun tada matasan su a turba kiyayyar dan arewa shi yasa waɗanda yanzu suke wannan rigimar duk gabaɗayan su bana jin akwai wanda ya zauna akai Biafra da shi amma an ce musu an karkashe musu na nasu an zalunce su a lokacin so wannan kiyayya ta riga ta shiga cikin zuciyarsu to ni kuwa a nawa ra'ayin wallahi ba zan zauna da maƙiyina ba saboda bayan da za a san kana ƙina sannan kuma in zauna tare da kai da haka gara in rabu da kai mu yi rabuwar mutunci yanda a gaba za mu dawo mu ci gaba da mutuncinmu ni wannan ra'ayina ne wannan sannan zan dawo magana yana barista ne Nasara da yake magana cewa mu zauna tare da su ranka dade with due respect idan muka duba are wannan ma shin me mutanen nan me su muka karu da mutanen nan mu dai a da arewa da muna yara ba mu san bindiga ba sai dai mu ganta a fim ko kuma mu ganta a hannun soja ko kuma a hannun dan sanda muna ma tsoranta daga guri inyamurai da ƴan kasashen sangucan su suka fara kawo bindiga ran kai da arewa yau suna magana cewa suna so a raba Najeriya saboda matsalar ƴan bindiga to wai su waye ƴan bindiga nan waye ba su bindiga kuma waye ma koya musu bindiga inyamurai ne ku duba mutanen nan irin cin dunduniyar da suka yi wa arewa. Zaka samu duk ƙauyen da kake tunanin ma babu wutar lantarki, babu ƙauye ɗaya na a arewa da ba inyamura a wurin. Amma da haka suka ci mu da yaƙi, aka fara shigo mana da miyagun ƙwayoyi. Mu ina muka san wata mi da in mutum yana shan sigari ma kallon shi ake yi a arewa. Amma suka dinga bi ta ƙasa suna koya wa ƴaƴanmu shaye-shaye, hatta kai abin nan ya zama mana wata muguwar illa. Inyamur ne aka kama da trelolin ƙwaya a Kano, aka ce nesa baka kai gurin ƴan uwanka ba. A Freedom Radio na ji wannan maganar, yace wai su ba sa sha, su ba sha, mu suke kawo guba, ƴaƴanmu ne na banza kenan. Jama'a lillahi, in ba mu yi kishin kanmu ba, ba wanda zai kishin mu. Abin da yasa gwamnati take shakulatin bangaro da mu ƴan arewa, saboda kanmu mun ƙi mu hada shi, mun ƙi mu hada kanmu. Wannan gaskiya dole mu gaya wa kanmu ita wallahi. Babu dalilin da zai sa ina kallon ana cutar da nawa sannan in zauna da wanda yake cutar da nawa. Tsakanina da Allah kenan, kai hakuri ran kai dai, ba wai ban yadda da magana ka bane, kai yayana ne, amma anan muna on the same level ne, za mu aje yayan na a gefe.
Da wa'annan bayanai na Zainab Ahmed Marshall, wacce aka fi sani da Bintul Hijaz, za mu dasa aya a yau, sai makon gobe idan mai kowa mai kome ya kai mu. A madadin daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka da abokanan aiki na da ke cikin wannan zaure tare da ni, sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a kodayaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Binni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Farko, menene sunanka?
Alai Shehu.
Sunanka Alai Shehu? To, bai. Babban suna ne ashe da kai. To, ganin cewa gashi na ga kana sana'a ne ta shusha yana na ya gyaran takalmi haka. Kaman kai mutumin wani gari ne?
Bauchi.
Bauchi a ina a Bauchi?
Bauchi a Zare.
A Zare? To, kaman yaushe ka zo wannan birni na Abuja ka fara wannan sana'a? Daga nan ka fara ko daga Bauchi ka fara wannan sana'a?
Daga Jos ne.
Daga ina?
Jos.
O, daga nan ka fara wannan sana'a?
Daga wannan Jos na fara sana'a, daga wannan Shumeka.
Gashi na ganka matashi haka, kaman shekarunka nawa?
Shekara na 21.
Shekarunka dai 19 kenan?
19 ba.
To, kaman yaushe ka fara wannan sana'a?
Yanzu shekara 2 na fara, shekara 2.
To, ka fara daga Jos, kaman menene ya karfafa maka gwiwa ka ƙara yiwo gaba ka taho nan Abuja?
Ya na ce mu in zo nan in nemi sana'a. Ya ce mu in nemi sana'a nan. Shumeka ne.
To, ganin cewa gashi na ganka matashi ne, shin baka yi karatun boko ba ne?
Ban yi ba.
Baka yi ko kaɗan ba?
Ban yi ba.
To, amma yaya Muhammadiya fa ka yi?
Ban yi ba.
Duka? To, gashi nan idan ka duba cewa wani zai ga cewa kaga yanzu ka duba ga azumi kuma wannan sana'a ne da kake yi na yawo kana tafiya ko ina ga zafin rana, kaman yaya kake fama da wannan sana'a?
Wannan sana'a idan na samu wani guri zan zauna ne, mun samu man futa don Allah ya sa.
Ba ka ganin cewa da ka zauna a garin Bauchi kana yin wannan sana'a bai fi maka ba da ka taho nan Abuja?
Abuja an fi samu Abuja ne. Bauchin ba a samu.
O, ba a samu Abuchi?
Ba a samu Abuchi. Abuja ya fi.
Tun ka duba rayuwar Abuja, rayuwa ce mai tsada. Wani lokaci za ka ga mutane suna magana cewa za ka ga kaman abinci da kudin haya akwai wahala. A ina kake zaune a cikin wannan birni?
Garki.
To, kana biyan haya ne a inda kake zaune ko kyauta kake zaune?
kyauta nake zauna.
To wai baka guri kake zama kyauta haka?
A'a, ni ma yana na biyo ya samu guri yayin ku zauna.
Amma shi yayin ka yana biyan haya ne a inda yake?
Eh, yana biya.
Okay, saboda shi babban yaya ne kenan, da shi yake biya kai baka biyan komai kana zauna a kyauta.
Eh, haka ne.
To wannan sana'a idan ka fara ta a rana kaman kana samun nawa?
Ina samun wani dai 500 ko 400 ko 300 wani. Wani lokaci ina samun 500.
Wata rana kuma ba a yi sa'a ba.
Wata rana in ba a yi sa'a za a samu 300 ko 400.
To ganin dai duk da na ga cewa kai matashi ne, amma zan maka wata tambaya. Shin kana da aure?
A'a, wani da aure.
Amma kaman to wani lokaci kake dauka kamun ka je gida ka duba iyaye ba?
Ina yi wata biyu uku.
Kana yin wata biyu uku kamun ka je gida? To kana fatan cewa nan gaba ka ƙara bunƙasa wannan sana'a taka ta ƙara girma, koko me kana so, ko kuma ka koma wata sana'a daga wannan? Menene burin ka?
Ina so in ƙara wata sana'a akan wannan sana'a. Ina so in ƙara.
Kamar wani iri, kana so ka ci gaba da wannan sana'ar ka faɗaɗa ta, ko kuma kana so ka shiga wani sana'a?
Ina so in shiga wani sana'a idan Allah ya bani.
To nagode kwarai mai sunan baba.
Sannan nagode.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Oh,
kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.